Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60, sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata da ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai radio amfani sarauniya, fara'a, normal, download da kuma niya. Haka kuma ana iya samu a Alpha Radio da ke Kumasi na kasar Ghana. Masu su kama mu kai tsaye ko a yanan gizo suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da asuba, barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Juma'a 22 ga watan Satumba na shekarar 2017. Da fata an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawun ku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Ibrahim ba mu dandanan labaran.
To, ladan Amurka za ta ƙara yawan kayan agajin da take baiwa ƙasashen Yemen da Sudan ta Kudu da Najeriya da kuma Somalia. Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙaƙaba ƙarin takunkumi kan Koriya ta Arewa ji Alhamis saboda shirinta na nukiliya. Sannan manyan kwamandojin sojojin Amurka da na Rasha sun yi wata ganawa ta ba saban ba ta fuska da fuska don tattaunawa kan al'amura.
To, kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa kwamitin da mataimakin shugaban ƙasar Najeriya ya kafa kan take hakkin bil'adama ya gama zamansa a Borno.
Mun duba mu gani akwai wanda aka musgunawa, akwai ma wani abu da suka gani bai kamata ba, muka ce duk su zo su ga su ba mu korafinsu.
A can jihar Taraba ko an fara aikin dam din nan ne na Mambila da aka yi watsi da shi shekara da shekaru.
Saboda shekara 42 kullum sai a je mana hydroelectric power na Mambila, an ba da kwangilanta ba mu ga komai ba, kullum haka.
Ha, kuma za mu kawo muku rahoton zuwan shugaba Paul Biya na kamar taron Majalisar Ɗinkin Duniya, abinda rabon da a ganshi wurin irin wannan taron wasu 'yan ƙasar suka ce har sun manta. Kana Jumai Ali za ta shigo da shirinta na lafiya a uwar jiki, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum, saurare ga labaran. Amurka za ta ƙara yawan kayan agajin da take baiwa ƙasashen Yemen da Sudan ta Kudu da Najeriya da kuma Somalia saboda taimaka ma miliyoyin mutanen da ke fama da matsalar ƙarancin abinci da tashi-tashin hankula. Amurka za ta ba da ƙarin kayan agaji na dala miliyan 575 ga ƙasashen hudu, a cewar babban jami'in hukumar raya ƙasashe ta Amurka USAID Mark Green ga babban zaren tare Majalisar Ɗinkin Duniya. Ta wannan ƙarin tallafin, Amurka za ta samar da kayan abinci na gaggawa da magunguna da kuma abubuwan tabbatar da tsafta da muhalli na wucin gadi da kuma kariya ga al'ummomin da tashi-tashin hankula suka addabe su, a cewar hukumar a wani bayani. Miliyoyin mutane na buƙatar taimako a waɗannan ƙasashen hudu sanadiyar matsalolin da ɗan adam ya ƙirƙiro da kansa, a cewar hukumar. Wannan ƙarin tallafi na baya-bayan nan zai sa adadin tallafin da Amurka za ta baiwa waɗannan ƙasashe hudu ya kai na dala biliyan 2.5 tun daga farkon shekarar kuɗi ta 2017.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙaƙaba ƙarin takunkumi a kan Koriya ta Arewa jiya Alhamis saboda shirinta na nukiliya, inda a wannan karan aka auna wasu mutane da kuma kamfanin da ke hulɗan kasuwanci da kan taimaka wa gwamnatin bijilariyar gwamnatin ta communist da kuɗin gudanar da harkoki da kuma sayan makamai. Shugaban na Amurka ya bayyana shirin nukiliya da makami mai linzami na Koriya ta Arewa da abin da ya kira mummunar barazana ga zaman lafiya da tsaro a duniya, kuma ba za mu lamunta da yadda wasu ke ƙarfafa wannan mugunyar gwamnati da kuɗi ba. A lokaci guda kuma Trump ya ce babban bankin ƙasar China ya bayar da umarnin tsayar da duk wata harka da Koriya ta Arewa, ko da yake ba a samu tabbacin hakan nan ba, wanda da ɗaya abokiyar hulɗan kasuwancin Koriya ta Arewa ce kuma mai ƙarfafa tattalin arzikinta. Trump, wanda ya daɗe yana neman haɗin kan China kan batun daƙile shirin makamin Koriya ta Arewa, ya jinjina wa China saboda wannan matakin da ta ɗauka.
Manyan kwamandojin sojojin Amurka da na Rasha sun yi wata ganawa ta ba saban ba ta fuska da fuska don tattaunawa kan ƙaruwar zaman ɗarɗar a tungar ISIS ta Deir ez-Zor da ke Siriya, a cewar mai magana da yawan sojojin gamayya jiya Alhamis. Kanar Ryan Dillon, kakakin rundunar gamayya ta yaƙi da ISIS bisa jagorancin Amurka, ya gaya mani ma labarai ta kafar bidiyon yanar internet daga birnin Bagadazu cewa an shafi sama da sa'a guda ana wannan tattaunawar tsakanin janar-janar ɗin ƙasashen biyu. Dulon ya ƙara da cewa manyan sojojin gamayyar da kuma na Rasha sun yi musayar taswirori da bayanan juna da kuma wuraren da sojojinsu suka ja daga. Rundunar sojojin gamayya ta jaddada cewa tana ƙoƙari ne ta kauce ma duk wani kuskure a yayin da ake yaƙi da ISIS a Siriya. Sojojin Rasha na taimaka ma sojojin gwamnatin Siriya da ke fafutukar ƙwace lardin diyar El Zur daga hannun ISIS, a yayin da kuma sojojin gamayyar ke goyon bayan sojojin rajin tabbatar da demokaradiyya a Siriya SDF a takaice, waɗanda su kuma ke ƙoƙarin wato fatattakar 'yan ta'addan daga wannan lardin mai arzikin man fetur.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kenan birnin Washington DC. Karshenta dai an gano cewa ashe babu wata yarinya da ta bata a cikin guraguzan ginin makarantar nan da ta ruguje a birnin Mexico City na kasar Mexico, duk da rahoton da aka bada aka bayar na cewa hakan ta faru a cewar wani babban jami'in sojan ruwa. Sai dai kuma ana hasashen cewa mai yuwa ne akwai wani baligin mutum da har yanzu yake da rai a cikin guraguzan, inda a yanzu haka ake gudanar da wani gagarumin aikin ceto tun bayan babban girgizan kasar nan ta ranar Talata wadda ta halaka mutane sama da 245 banda wasu 2000 da suka raunata. Mataimakin sakataren rundunar sojin ruwa Angel Enrique Sumireto ya ce an tabbatar da makomar dukkanin 'yan makarantar, ko da yake alamomi na jini sun nuna cewa mai yiwuwa har yanzu akwai wani mai rai a cikin wannan ƙuraguzan. Ƙungiyoyin ayyukan ceto sun shiga aiki hurjanjan a yankin na tsakiyar Mexico don gano duk wani mai rai, inda a baya aka mai da hankali akan wata yarinya mai suna Frida Sofia wadda aka ce an same ta a raye a ƙarƙashin ginin makarantarsu da ya zube. Har yanzu danginta basu bayyana ba, kuma jami'an sun ce an kasa tabbatar da asalinta tun bayan da girgizan ƙasar mai ƙarfin maki 7.1 ma'aunin girgizan ƙasa ta uku. Masu ayyukan ceto a makarantar sun zakulo garwaki har 26, waɗanda daga cikinsu 21 yara ne.
An saki mutane biyun nan waɗanda aka damƙe bayan harin bom da aka kai a tashar jiragen ƙarƙashin ƙasa ta London ba tare da wata tuhuma ba, a cewar hukumar 'yan sanda ta Scotland Yard a jiya Alhamis. An saki ɗan shekaru 21 da haihuwa wanda aka kama a Hounslow da ke yammacin London ranar Asabar, da kuma wani mutum mai shekaru 48 da haihuwa da shi kuma aka kama a Newport kudancin Wales ranar Laraba. Amma mutane hudu 'yan shekaru 17 zuwa 30 na ci gaba da kasancewa a hannun 'yan sanda.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro da rahoton kwamitin da mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Professor Yemi Osinbajo ya kafa game da zargin da ake wa sojoji na taka haƙƙin bil'adama a yankin jihohin Arewa maso gabas. Yanzu dai wannan kwamiti ya kammala zamansa na kwanaki 4. Wakilin sashen Hausa Haruna Dauda Biyu ya leƙa zauren wannan kwamitin, ga kuma rahoton da ya aiko mana.
Tun a ranar 11 ga watan Agusta ne dai mataimakin shugaban ƙasar ya kafa wannan kwamitin sakamakon yawaitar koke-koken jama'a da ke yi na cewa an toya masu haƙƙi a lokacin da rundunar sojan Najeriya ke ci gaba da yaƙi da 'yan ta'addan Boko Haram. Professor Jibrin Ibrahim da ya yi memba ne na wannan kwamiti da kuma ƙarin bayani da ya min game da wannan zaman nasu kamar haka.
Mun duba mu gani akwai wanda aka musgunawa ko akwai ma wani abu da suka gani bai kamata ba, muka ce duk su zo su gaya su ba mu ƙorafinsu. Yanzu za mu je mu duba abubuwan da suka gaya mana sannan mu ga wani shawara za mu bayar a kai.
Da suka mun korafi ne kuka karba halin yanzu na mutane daga wajen masu koke-koke musamman ma abinda ya da soja jami'an soja?
Wato mun samu ɗan ruwan korafi daga mutane. Kamun mu zo nan guda 12 kawai muka samu, sai muka ɗauka ba mutane da yawa, amma daga baya ashe mutane da yawa ba su san za mu zo ba, da suka gane muna nan mutane da yawa sun zo kuma sun kama na korafinmu, ba mu saurare su ba dukansu, amma sauran mun ce su yi hakuri su je su rubuta
haka da akwai kamar mutane da dama da aka tsare suke tsare zaka a barikin soja kuma kun je barikin nan kun ga wannan mutanen kuma kun gansu za su kai kamar nawa ne haka wanda suke tsare halin yanzu
eh bazan iya fada ko mutane nan muka gani ba amma ba shakka mun je barikin soja kuma mun gansu kuma mun tattauna da su
ganin cewa wannan committee sun kwace kwanaki hudu ne sun ga karfin irin waɗannan koke-koke kuma daga dukkanin jihohi shida na shiyar arewa maso gabacin Najeriya hakan yasa na tambayi commissioner ma'aikatan shari'a na jihar Borno kuma attorney general din jihar Honorable Kaka Shehu Lawan wa yake gani game da zaman wannan committee cikin kwanaki hudu kacal
kwanaki hudu a gaskiya sun yi kadan amma kuma su abinda suka yi suka ce duk wani wanda yake da wani korafi ya bada a rubuce a ma'aikatan shari'a ta Borno saboda tara akai musu su duba to amma a cikin kwanaki hudun nan abinda suka yi sun yi rawan a zuwa gani kuma wanda yake neman lawyer ba shi da lawyer kungiyar lawyoyi ta Borno ta bada guduma a kyauta za su rubuta duk wani korafi kuma su ba su taimakon lawyer ba tare da an biya kwandala ba
na kuma zanta da wasu da dama da na samu ba su samu bika wannan korafi nasu ba da kuma irin kokin da suke dauke da shi ga ma da irin bayanan da wasu daga cikin su suka yi
na retired sergeant Umar Abdullahi abin da ya kawo ni anan an abin da dan arsinin yara na guda hudu a can a Lagos to saboda haka yara na yanzu suna hannun sojoji tabbas kuma shekarun su hudu su hudu ne kuma wannan committee Allah ya sai ci gaba da aiki kuma sakaninsa da Allah kuma Allah ya taimake su.
Wannan committee da ya sun kammala zaman nasu a hukumar mai namba 10 da ke gidan madara a garin Maiduguri. Gura kuma sun suka koma babban birnin tarayya Abuja. Sai dai abinda mafi yawan jama'a suka maida hankali akan shine sakamakon da zai fito daga wajen wannan committee ganin cewa annan samu matsala musamman ma wajen masu yi masa tafinta wanda a kasari mutanen da suka halarci wannan zama na wannan committee ba su fahimtan yaran juna da kuma membobin committee. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka. Daga Maiduguri a Najeriya.
To daga batun committee sai na dam din Mambila da aka jingine aikin sa sama da shekaru 40 da suka gabata amma yanzu an fara aikin. Ibrahim Abdulaziz ya ce mutanen yankin sai san barka suke yi.
Tuni har bakin tura suka iso domin soma aikin. An dai sa ran idan aka kammala aikin madatsar ruwa na Mambila zai ko samar da megawatt 350 na hasken wutar lantarki ba ko ga samar da hanyoyin noman rani ga mazauna yankin. To waye koya al'umman Mambila ma ke ji da soma wannan aiki a yanzu?
Sunana Isa ga Ahmed. Gaskiya mun ji farin ciki sosai kuma mun yaba shugaban Buhari sosai abunda wannan kuma mun ga wannan masu contractors din sun je suna surveying area din sosai gaskiya imam ba mu wuta nan kaga Najeriya gaba daya zamu more zamu ji daɗi sosai.
Suna Honorable Benjamin Jonathan muna da addu'a don mun fara jin magana dam nan a dauka lokaci amma yanzu da federal government ya zo ya sa hannu mun gode Allah mun gode shugaban kasar mu da ya sa hannu. Yanzu mun fara ganin turawa suna zuwa kasar mu sadana local government Mambila plateau akan za su fara yake mu za mu ba su support mu za mu ba su goyon baya sosai duk abinda suna bukace a hannu mu especially mu ya indigenous na urin za mu ba su support dari bisa dari
su ma dai masana na maganin wannan aiki na da ko alfanu ba wai kai ga jama'an Taraba ba Professor Muhammad Saniya Haya dake ma zama tsohon shugaban jami'ar jihar Taraba yace ai ko ba komi yanzu ko 'yan Taraba za su dara
kullun ana yin maganan ta za a yi wannan project ita ne na wanda za ta taba kowa da kowa ba a Taraba kawai ba a Najeriya gaba ɗaya har da mutanen da suke zama kusa da modern Taraba abu ne wanda ya kai a jinjina mata saboda shekara 42 kullun sai a je mana hado electric power na Mambila an ba da kwangilanta ba mu ga komai ba kullun haka
wata matsalar da ke akwai a yankin na Mambila ita ce ta tashin hankalin da aka samu kwanaki batun da ko sabon jakadan Najeriya a yankin Caribbean Hassan Jikado wanda ma dan asalin yankin ne ke kira ne da kai zuciya nesa
a lokacin da mai girma shugaba Buhari ya zo yakin neman zabe anan yana daya daga cikin abin da ya ambata cewa in Allah ya yarda a cikin wa'adin da yake da shi zai yi mana wannan Mambila Hydro kuma zuwa yanzu mun ga irin hubbasawa da kokarin da yake yi saboda haka abinda muke kira mutanen Mambila akwai kabilu kowa ya ejiye bukatunsa ya dubi bukatun al'umma
kuma fata ma dai shine Allah sa kammala aikin ba wai a koma yar gidan jiya ba Ibrahim Abdulaziz Sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya
To yanzu bari mu tsallaka zuwa kasar Kamaru wanda rabon da a ga shugaban kasa Paul Biya ya tafi taro a wajen kasar wasu ƴan kasan sun ce har sun manta amma Awal Garba ya ce yanzu haka shugaban nasu yana nan New York ga dai Awal da cikakken rahoto
Shugaban kasar Jamhuriyar Kamarun Mr. Biya ya halarci taron da Majalisar Dinkin Duniya take gudanarwa a Abin New York dake kasar Amurka. Taron da karo na 72 kenan wanda Majalisar Dinkin Duniya take gudanarwa na tambayi Dr. Ya'u Zakari masani ne akan harkokin siyasar duniya da ma kasar ta Jamhuriyar Kamaru kan yanda yanzu haka Mr. Biya ya zabura domin ya halarci wannan taron na kasar Amurka.
Na yi mamaki ganin shugaban kasa ya tafi wannan taro shugaban kasar Kamaru Paul Biya wanda ba musanci da mutum da yake halatan taro ba, wato an yi taro da dama na Nigeria Africa na kungiyar tarayyar Africa sun gudanar da taro iri-iri da ma na yan yankin CEMAC, gaskiya bai taɓa halatan wani taro ba. Amma kuma ba abin mamaki ba ne saboda mun san cewa shugaban ƙasar Kamaru na fuskantar matsaloli da dama wanda yake neman wato goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya kan wato ƴan awadi sashen Ingilishi kuma da ainihin ƙungiyar Boko Haram take addabar al'umma a can arewa mai nisa da kuma ƴan wato shashi za mu ce South Africa can shashin Bangi da yake kan iyaka da su wadda ainihin suke ƴan bindiga suke ainihin wato suke su mataka rawar gani a wannan yankin a wannan shashin. Bayan misali na faɗi ga saboda duk wani taro da za a yi ana nahiyar Afrika ya kamata ya harta saboda ainihin wato da matsalar da muke fuskanta na yau da kullum a kasashen wato nahiyar Afrika baki daya musamman dai waɗanda suke fuskanta wato barazanar ta'addanci. Kaga an yi magana kamar ainihin yankin kasashe biyar na Sahel nan da kuma ainihin mu kasar Kamaru da Chadi da Najeriya iya a wani sashe Ingilishi ana take haƙƙinsu kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta san da zaman wannan. Shi yasa ka gani ya tafi wannan taron ba wai don wani abu da baka ba da bare je wannan taron.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 16. Ga kuma shirinmu na gaba.
Lafiya uwa jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitanku nan Dr. Muhammad Ladan wanda zai kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatan kana lafiya.
Alhamdulillah ina lafiya Hajiya.
To likita yau zamu fara daga jihar Yobe.
To
mun samu wasika daga wajen Alhaji Mele Yusafari wanda yace wai akwai tsohon jini wai sai kaga fatar mutum ya kumbure waje daban-daban kuma su yi jajawur sannan ga ƙaiƙayi. Me ke kawo haka kuma alamu ne na wata cuta? To likita da farko akwai tsohon jini?
A ba wani tsohon jini kin san yadda Allah ikonsa yake abubuwan halittar ƙwayan jini yanda suke cikin ɗan adam suna Allah na ƙara da waɗansu ya sake waɗansu kowane wata uku amma kowane lokaci kamar ana juya su ne a cikin jikin ɗan adam amma kowane lokaci bargonmu da kuma yana fitar da sababbi kowane lokaci.
To, a takaice dai ba tsohon jini.
Ba wani tsohon jini. To, abinda yake nufi za a ga kamar mutum ko a fatar shi za a ga wani wuri kamar jini ya tsaya gaba ga kamar jini ta fatar. To, wani lokaci in dai mutum ya bugi wani abu ko wani abu ya gurje shi a wurin to wurin yakan kumbura wani lokaci sai jini ya taru wannan. To, wannan ya taru jini yakan daskare ne a cikin wurin. To, in ya daskare jikin mutum yakan warkar da kanshi. Amma in dai daskaren jinin nan domin wani abu ko ƙurji ko wani abu da ya bugi mutum a fatar jikinsa in dai bai narke da kansa ba to dole mutum ya je wurin likita a duba shi.
To likita kai ma shi Alhaji Mele bayanin cewa idan mutum ya bugi wuri jini ta daskare a wurin shine za a ga wurin ya baki. To me ke sawa kuma ya ce sai fatar mutum ta yi jajawur kuma ya riƙa mai ƙaiƙayi?
To wani lokaci in dai kuma kin san akwai wasu abubuwa in dai jikin mutum bai dace da wani abu suka tafi fatar jikin mutum wani lokaci yakan sa wurin ya yi jajazur ko ya kumbure kuma ya ta ƙaiƙayi. To wannan abin da ke haɗe da ka taɓi wani wuri ko wani abu ya taɓe ka wanda jikinka bai sage da jikinka ba to duk wanda ke kawo ƙaiƙayi ɗin.
To saboda haka ba alamu ba ce ta wata cuta?
Yawanci wannan in dai wannan ne in ka je aka duba yawanci abin da ya taɓi jikinka ne amma in dai wannan yana faruwa kowane lokaci to wani dole a je a yi bincike Hajiya.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
To malamin ya sake wata tambaya. Yace me ke kawo zafin kafa ne? Da mun yace kullun da marece yana fama da wannan matsala. A saboda haka menene magani?
To akwai abubuwa abinda ke yawancin mutane abinda ke kawo zafin kafa yawanci yanda jijiyoyin ke aiki ne a kafa din. Akwai wadansu mutane waɗanda suke da yanda kafinsu take ko kuma suna da koma wani lokaci kan masu ciwon sukari. To kuma waɗansu akwai wasu mutane masu irin ciwon jijiya da ke sa kafin ta rinka zafi akai akai haka. Dai kafin shi na zafi da yawa haka ya kamata a je a bincika domin sai an bincika za a tabbatar da abin da ke kawowa.
Idan aka duba nan aka gano za a iya magani?
Eh aka gano za a iya taimakon shi insha Allah za a iya taimakon sa amma dole a je a bincika a ga me ke kawo domin bai kamata kafin ta yi ta zafi kowane lokaci haka ba.
Akwai takamaiman likita da zai gani ko ko duk likitan da ya gani zai iya mishi?
Eh ga likita kowane likita ya je ga likita da kowane likita ya je gani zai iya duba sannan in dai tsanani ne za a je a kai shi wurin likitocin su za su iya duba yanda jinin ke bi da sauransu.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
To shi kuma Ali Abdullahi Doron Baga yace ƴar wuya da wanzame suke cirewa jarirai shin me matsayin wannan lamari ne a likitancin zamani?
To a likitancin zamani ba amfani a cire wannan Hajiya.
Mun sha ka sha ansa ba.
Eh mun sha ansa bai kamata a rinka cirewa ba. Akwai dan ziyara wani lokaci kalilan. Waɗanda suke da wannan wani ƙwayan cuta kan shiga to waɗannan ana iya cire amma haka kawai a cire bai ba shi da amfani.
Wato in dai ba dalili bai kawai a bama yaro abin shi.
Eh in ba dalili bai kamata a cire ba abinda Allah ya yi ne kuma a yi dole a bar shi kawai inda yake.
To likitan masihi din akwai matsalar da ke biyo bayan cire wannan?
Illan da za su yi wani lokaci kin san da ake cirewa in dai ba a yi wuraren da ake cirewa ba a yi tsafta kware da gaske ba. To zai iya sa yaron ya samu irin cuta ya shiga wurin kuma ya zama shi wani wahala kuma ba.
Ko kuma idan wanda zai fitar din bai iya ba ya kuskure ya taba wani wuri.
Eh za a iya taba wani jijiya ko wani abu akai kuskure to kuma wannan sai kawo wani abu daban.
A to tunda dai kamar yadda kace in ba yana damun yaro bane ba kyakyale shi kawai da halittar shi ta Allah.
Kamar nan kasashen kamar nan da muke aiki a kasashen Turawa din nan ba a taban su sai dai yara in dai akwai wasu yara wanda za ga ko ya kumbure ko wani abu ya shiga cikin sa to akwai wasu kwanci tuga suke iya shiga to wannan ya faru to ana iya ba su magani ko kuma wannan bai ba sai a cire shi amma ba a cire shi.
Wato sai dai da matsala kawai.
Sai da matsala in ba matsala ba a taban sa.
To ina fatan wannan bayani da kai ba shi kadai Malam Ali Abdullahi Doron Baga ba har da sauran masu sauraron mu sun amfana da wannan bayani da kai ai ka ma sha ba da ansa
a kuma wannan ba da ansa wannan duk irin abubuwan nan bai kamata a yi su ba to min dun ba shi da amfani.
To shi kuma Malam Adamu Habu Umar Yanga a can karamin hukumar Taura a can jihar Jigawa.
To
da farko shakuwa cuta ce?
Shakuwa ba cuta ba ne abinda ke fara da shakuwa shi ne wani lokaci kin san yadda cikin ɗan adam yake akwai tsakanin inda huhu da kayan ciki suke akwai wani fata kamar titania haka wani yadda take matsewa ta bude to wannan shi yakan sa sai ga wani lokaci domin wani dalili ba wani ciwo ba ne sai ga mutum ya ta yi to in wannan ya faru to akwai abubuwan da ake iya ba mutum ko kuma wani lokaci kawai in ka zauna ka huta wani lokaci na taimaka amma in ya tsanani akwai magungun da ake ba amma wannan ba wani ciwo ba ne.
To kai don ya yi tambaya ya ce me ke haddasa shakuwa to kai bayani. To likita akwai shakuwan da babban cuta ce kamar mutum kawai ta shaku ya fara shakuwan nan ya yi ba tsayawa?
Akwai a nan kasashen akwai wasu yara waɗanda aka taɓa bincike suna shakuwa kowane lokaci
ba tsayawa
to akwai ɗan jijiya ne wani lokaci da ke sa wannan sai an shiga an taɓe ta sannan sai tsaye da shi amma yawanci ba ciwo ba ne haka.
To likita amma akwai kamar mutum ya ta shakuwa ba tsayawa ɗin nan idan ba a gano an je an taɓa ko meye aka taɓa da kamar kace a jikin wannan yaron ba me ke zai faru kenan?
To yawanci akwai magunguna da ake bayarwa mutum ya sha wanda yake dan taimaka wani lokaci amma in dai mutum na shakuwa kowane lokaci ya kamata a je a bincika.
In an bincika din za a iya ganowa ko
menene ko? Da ganowa dalilin wannan shakuwa din. Amma yawanci shakuwa yakan zo bayan kai so biyu so uku so hudu sai ya tsaya wanda yawanci yakan tsaya da kansa.
Eh amma in kamar yadda kace in ya zama matsala sai dai mutum ya je a duba shi ko?
Eh kamar waɗannan yaran da aka bincike su nasu illa kowane rana. makonni suna ta yi so dole aka je aka kai su aka duba su sosai sannan aka gano abin da ke kawo wannan.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
To ai galibi kuma na ga likita in mutun yana shakuwa sai a ce ya sha ruwa kuma in ka sha ruwan sai ya tsaya.
Eh wani lokaci aka ce ka sha ruwan sanyi wani lokaci aka ce ko a dan firgita ka akwai abubuwa da mutane ke yi lokaci a sa ka wani irin abu a kanka wani lokaci amma duk waɗannan yawanci suna aiki wani lokaci kuma ba ai kuma bayanci yana iya yana tsayawa da kansa.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
To shi kuma master warrant officer mai retire Nasiru Ado.
To
wasu sun ce wai idan mutum yana yawan kallon wai talabijin wai yana kawo illa ga jikin ɗan adam.
Kallon talabijin bai kawo illa ga ɗan adam sai dai in dai mutum na da wani irin ciwon ido ko na akwai abu da ke cikin idonsa. In dai wani lokaci in haske kin sa akwai wasu mutane da suke da ciwon ido wanda yawanci haske yakan sa idon ciwon ido ya ƙaru.
Wato kaman ka je dab da talabijin din ka zura ma talabijin idon ne koko in kana da ciwon ido ko nesa ma kai talabijin.
Wato akwai wannan wani abu da ake kira iris a cikin idon mutum wani lokacin ya kumbure ta nan haske yake shiga. To wani lokaci domin wannan to in haske yawa ko ma rana an kafe ta za ga yana idon na ciwo to wannan akwai wani abu da ke faruwa a cikin idon shi ke kawo wannan.
Wato iyakacin illa kenan da kallon talabijin zai yi ma jikin mutum amma ba jikin mutum duka ba ko?
A ba jikin mutum duka sai dai kawai in dai kuma kana kallon talabijin din ko in kaga idon ka wani lokaci in yana dole sai ka matsa idon kafin ka gani to yawanci kila kana neman madubi ko wani abu.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
To can fice dai da mutane suka ce wai yana ka illa ga jikin ɗan adam.
A bai kawo illa ga jikin
ɗan adam. To Allah ya sauke.
Amin amin.
To shi kuma Malam Adamu Yayaji ya ce akwai wani wai irin wasu irin ƙurarraji da ke fitowa wai akan harshen mutum.
To
me ke kawo wannan?
To irin waɗannan ƙurarrajin da ke fito a harshen mutum yawanci wani lokaci domin ko wani abu da muka ci ne yanda bai dace da bakinka ba ko kuma akwai wani lokaci waɗansu irin kwayar cuta wani lokaci suna iya fito a kan harshen to ya danganta inda abin ya fito in dai yana hana ka cin abinci ko kuma ka ga abin yana ko ya yi girma da yawa to ka je wani likita musamman za a iya taimakonka akwai magunguna da a iya ba mutum wanda zai iya kuskura bakinsa ko kuma wanda zai iya sha duk waɗanda suna taimaka amma da in wani ƙuraje ya soma to na farko akwai kwayan cuta kuma lokaci mutum bai tsafta kware yanda zai tsaftace bakinsa kware da gaske duk waɗannan suna kawo irin waɗannan abubuwan shi yasa wani lokaci ya kamata mutum in ka ci abinci ka kuskura bakinka kowane lokaci kuma in ka sha wani abu ko ka ci wani abu ko hura ko wani abu haka ka kuskura bakin kowane lokaci in kai haka.
Wato wanke baki akai-akai yana
akai-akai yana taimakawa kware da gaske to wannan kuma abin ya faru to lokaci dole ka yi sauri ka je wani likita domin wani kwayan cuta ne kun wani abu ne da bai saje da bakinka bai kawo wannan don lokacin san wani lokaci ma har sai ga bakin ma wani lokaci in ka so kai wani abu sai ga yana ma jini wani lokaci.
Subhanallah.
Eh to dole kai sauri ka je wurin likita a duba domin lokaci waɗansu kwayan cututtuka ne ke shiga.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka a nan za mu yi sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Lada
Jamaya Lice daga nan birnin Washington DC. Nake fatar a huta lafiya.
To madalla da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice.
To a takaice Amurka za ta ƙara yawan kayan agajin da take baiwa ƙasashen Yemen da Sudan ta Kudu da Najeriya da kuma Somalia saboda ta taimaka ma miliyoyin mutanen da ke fama da matsalar ƙarancin abinci da tashe-tashen hankula. Shugaban Amurka Donald Trump ya kakaba ƙarin takunkumi kan Koriya ta Arewa waje alamun saboda shirinta nukiliya inda a wannan karan aka auna wasu mutane da kuma wasu kamfanonin da ke hulɗar kasuwanci da kan taimaka ma gwamnatin bujarariyar ƙasar nan ta Commons kuɗin gudanar da harkokinta da kuma sayan makamai. Manyan kwamandojin sojojin Amurka da na Rasha sun yi wata ganawa ta fasa bamba.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman shi Ibrahim Kalmasi Garba da tayar gabatarwa sai Cubahin Radio Done da ya ba da umarni da injiniyan mu John Ellison ni Ladan Ibrahim a yau ke cewa sai anjima da azimin da muku da wani sabon shirin.